يا الله يا الله نهكا الله نكينا نركا بروكيكا تهكا هويبا كودا مهاتم بياني كيدا كودا مهاتم بياني كيدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin neman hanyar magance yawan mace-macen aure a wannan shirin, wanda kuma zai kasance na ƙarshe a batutuwa da muka yi bibiya wannan shekara da nufin inganta zamantakewar iyali da ci gaban ƙasa. Wakiliya Halima Abdulra'ub da ta jagoranci tattaunawar ta tambayi Maryam Lemu tasirin irin kwasa-kwasan da suka shirya domin ma'aurata da masu shirin aure, sai ta bayyana cewa
alhamdulillah din response na mutane tunda muka yi launching course din na 8 ga watan nan, mutane duk duniya suna ta dauka course din, kuma Allah ya ba mu wisdom where muna cikin generation inda mutane za su iya shiga makaranta ba sai sun bar ɗakin su ba don wayan nan din internet. Duk din mutane ba sa using din shi yadda ya kamata din ya zama abun karuwa, instead yana rage mu, yana diluting din mu, yana rage mana addini da al'adar mu, but shi yasa na yi shi online so mutane duk inda suke a duniya za su iya dauki course din nan. Kuma idan wani ya ce ban da kuɗin da zan iya ɗauka course din, mun gode wa Allah mutane na ta using ɗin wannan a sadakatun jariya ɗin su, sai kiga su ce ina son in sponsor mutane 5 mutane 10 course ɗin na maryamlemu.com. kuma wanda ke ɗauka course ɗin yanzu su ma suna ba mu feedback, akwai personality test da zaka ɗauka da zai taimake ka kafi sanin kanka. Kuma idan kai kana wanda zaka aura, ina kokari in ce mutane ku ɗauka tare ita da wanda take son ta aura, ku ɗauka tare don kuna same page, don za ku iya samu kun kuka dauki personality test ku iya taimake ku kufi sanin kanku, sai ku gwada wa juna, kin ga zai taimake su sanin kansu kafin ma su shiga aure. In akwai abinda kuke zai dame ka ko kana da tambaya a kai, ka tambaya tun kafin ka shiga aure, kar ka ce bayan kai aure ne zaka fara duk wannan. So duk bincike komai da ya kamata, duk abinda za ku tambaye juna, abinda ya kamata ku sani kan juna kafin ku ce zan shiga aure, har batun ci gaba da karatu ne, yara nawa kuke son ku haifa, ya za ku raba kuɗi, tunda dai musulunci shi ne ya kamata ya biya komai dai na kula da yara, kula da matan da sauransu. Amma kin ga yanzu aure da yawa mata na dauki nauyin da bai kamata su dauka ba, kuma bai kamata ba in ba abinda kuka shirya da juna kafin ku yi aure ba ne. So duk abubuwan nan na cikin abinda ya kamata ku yi discussing kafin ku shiga aure, so da kada da na sani ya kama ku. Duk kuma wanda yake jin saurare mu yanzu da yake son ya yi sponsoring wani, a aika mun message ta Facebook ne, kuma Instagram ne Maryam Lemu official, in kuma email suke son su aika mun maryamlemu@gmail.com shikenan.
Masha Allah, Allah ya sa albarka. Barista dan malama Maryam ta yi magana akan yadda iyaye ma suke zaman doya da manja tsakanin su a zaman aure, to yara za su tashi su ga abin da suke su ma su kawo yaya duniya su a ci gaba a wannan turban da daman aka dora su. Ko za ka iya mana dan tsokaci akan iyaye ko zuba jari akan abin da zai taimaka wa mutane zaman aure?
Wato maganar rashin alayyan iyaye tun farko, ai ba su ma da ilimin ne mafi yawan su, kuma abin da ya fara sauka a musulunci shine ikra, tukuna shine ya fara sauka a musulunci ni karatu. Saboda haka ke sanya a jawabin da nayi da ya gabata, na ce to iyayen su ne ke da muhimmanci, su kansu su shiga wannan kwasa-kwasan, su kansu su nemi wannan ilimi. Da ilimi wani tabkecen ke gure wanda yake yafi girman duniya, sai ya ka ba ka iya girma ka ce ai kai ka san komai, yana tafiya ne da ci gaban al'umma da ci gaba da rayuwar zamani. A koyaushe ilimi na bunƙasa, saboda haka yana da muhimmanci iyaye su bazaba su nemi ilimi tukunna, kamar sun tunanin cewa ai za su ba ƴaƴan nasu tarbiya, ko za su ba ƴaƴan nasu ilimi, ko ba su za su ba ƴaƴan nasu halayya, inda ake baro su kenan. Duk gini wanda yake foundation din shi na tubalin toka ne, bayan da za a yi gina hayyar ginin dare a sama da shi. Duk dai inda muke faduwa kenan, tun farko iyayen kansu tun farko ana zama ne kawai na al'ada, ba wai zama ne na addini ba. To saboda haka su tashi tsaye su nemi ilimi, idan suka tashi suka nemi ilimi za su fahimci wanda suka bar hanya ɗin a baya, sannan sai su koma wurin su yi gyara, su yi jadawali, su tsaftace yadda abubuwa suke, kuma su zan cewa suna da nauyi a matsayin su na shugabanni, shugabanni na shekaru, shugabanni na komai, suna da nauyi, sun ya kamata su shiga gaba wajen tsaftace tarbiyya wadda take tattare da al'ummarmu. Kuma tarbiyya tsaftace ta tana farawa ne daga gyara zamantakewar aure, saboda shi aure shi ne rumfa wadda ita take kyankyaso al'ummomi suke fitowa rayuwa su ba zama cikin duniya su je su can su kan kansu su je a ci gaba da wasu abuna. Duk wata hulɗa da ka gani a duniya mu'amala ce ta kasuwanci, mu'amala ce ta shugabanci ko ta siyasa, mu'amala ce ta neman ilimi, mu'amala ce ta tafiye-tafiye ko ma menene ta samu tushenta daga aure ne. Nagartar aure da halayyar iyaye da halayyar turba wanda aka sanya matsaurata ita ce take gina nagartar irin tsarin fannin ci gaba wanda al'umma za su tunkara a rayuwarsu. Saboda haka yana da muhimmanci kware-kware da gaske a koyaushe su kansu iyayen tukuna su ya kamata a fara ba ilimi. Duk wani wanda yake kana so ka aurar da shi wani Allah namiji ne ko mace shekara ɗaya shekara biyu kamin nan ka shigar da su irin wannan kusa-kusai, ka shigar da su kuma kai kokarin haɗa su da waɗansu waɗanda suke suna da fahimta sosai suna da wayewa akan nauyin da ke tattare a musulunci na hidimar aure. Su kasance suna cuɗanya da su suna zama kusa da su su rika fahimtar wasu abubuwa daban-daban. Kuma kamar yadda muka yi bayani da ni da ita malama Maryam yana da muhimmanci a zurfafa bincike sosai a gani al'adar mu da tarbiyyar mu da halayyar mu sun yi daidai. Idan ba su yi ba a san kokarin abin da za a yi a cikin gibi din wanda yake zamantakewa za ta iya zuwa daidai da fahimta da sauransu. Kuma a bincike su kansu musamman maza halayyar da yake nunawa da sauransu yana shirye ya iya aiwatar da irin wannan tsarin rayuwa in ta zo gidan shi ko ko yana gije bagiro ne kawai yana yin abubuwa ne wanda yake dan kawai ya samu yin nasara akan ta amince ce kan cewa dan san shi wanda yake wanda maganan abinda shi bari ya faɗa wallahi nayi murna sosai. Kuma yadda nake Allah ya bashi lada Allah ya mashi albarka muna buƙatar maza da yawa su yi irin wannan maganan din. Mata suna magana da juna suna gyara juna kafin su yi aure even though akwai kuskure da yawa but ba mu jin maza suna irin wannan maganan. Allah ya baka lada. Abinda ni nake shi ne ina counseling mutane cikin aure da ina ba da shawaran da wanda yake son ya yi aure ya sani kafin ya shiga auren nan. Zai taya su sanin duk abin da ya kamata su sani daga abin da Allah ke buƙata daga gurin mu kafin mu shiga aure da abin da za mu yi bincike ne matan mu take so daga gurin mu, me mijin mu ke so daga gurin mu a cikin aure da zai kawo zaman lafiya. Yadda nake shekara shida da ni da mai gidana wallahi ba kyau amma kuma mun shirya da juna tun kafin mu aure. Yace Maryam ba za mu samu yara ba sai mun gama shirya mun san juna mun zauna lafiya sai mu kawo yaro don me dan ba mu son su ga abin da bai kamata ba. Shawara na iyaye su yi kokari su taimaki yaran su da wadai su tabbata sun nemi wanda auren su na yi yadda ya kamata suna tafiya yadda ya kamata su ce wane da Allah ba su shawara because su karan kansu wasu ba zaman lafiya suke a gidansu ba so me za su koya ma yaran su.
Babu gurguje maganan karshe shawara.
Shawara na karshe kuma shawara da ta fi muhimmanci wato sadarwa tsakanin ma'aurata shine mafi muhimmancin alƙali wanda yake zai rika dinke matsala. Duk a lokacin da abu ya taso ku rika sadarwa tsakaninku kar ku yarda wani na waje ya zama shine zai rika sadarwa ko kuma zai rika dinkewa. Amma sadarwa ta zama tsakani da Allah daga zuciya an riga an fitowa ba da gaskiya kuma in an yafe ya zama yafewa na har abada ba a yafe a rika kuma zakulo magana akai akai ana lokaci kaza kin yi kaza lokaci kaza ta yi kaza wannan duk bai kamata ba. A rika samu ana fahimtar juna a duk lokacin da abu ya taho kada ka dau mataki sai ka bincika kai kuma yake dauki zargi sai kin bincika kuma duk matakin da ya kamata a rika hada kai a rika daukar juna a matsayin kawaye kuma amintattu kuma ɗan uwa kuma abokai ki zama babu wani a duniyar nan mafi kusa da ke kamar shi shi kuma ya zama ba wani a duniyar nan mafi kusa da shi kamar ta wajen yin shawara wajen tsare-tsaren abubuwan da za a yi wajen tattalin arziki wajen bayyana samu da bayyana rashi da kuma wajen bayyana farin ciki da bayyana bacin rai. To idan aka fito zuciya ta zama daya ta binci ta zama daya ana musayar bayanai ana kuma cuɗanya juna a kodayaushe ana tuntuɓa ana yin komai tare kamar yadda ta bada misali da yi ta da gidanka biznillah nasara da alheri shine zai biyo tattare da zaman ku kuma daga ƙarshe albarka ita za ta biyo albarka ta haihuwa albarka ta kwanciyar hankali albarka ta zaman lafiya. To ina fatan haka ina fatan kuma mu samu da yawa waɗanda suke irin wannan baiwar Allah.
Abin da ya sauka kenan a yau idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu waiwayi waɗansu daga cikin batutuwa da wannan shirin ya haska fitila a wannan shekara mai ƙarewa. Muna godiya ta musamman ga baƙin namu barista mai nasara Kogo Faskari da malama Maryam Lemo da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma wakiliyarmu Halima Abdulra'uf da ta tattauna da su. Yanzu a madadinsu duka da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muka gabatar a wannan shekara a shafinmu na intanet idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Ai mata su ne duniya, su ne dadin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke